أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسالوا وأن مسلتي ميتان البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا دكرات من رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisin mu na 94 a cikin karatun wannan littafin. Muna 11 ga watan Sha'ban, hijira daga Makka zuwa Madina 1445, wanda yake daidai da 21 ga watan 2 a kalandar Bature 2023. Idan ba a manta ba, muna kan shakhsiyya ta Abu Zar al-Ghifari Jundab bin Junada ko kuma Barir bin Junada, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sati da ya gabata mun yi bayani akan zuhudin shi, yau da iko Allah za mu yi bayani akan fitnan shi, shine irin kahin hankalin shi da hangen nesa da latijantaka. Mala ya kawo mana wannan dan ya nuna mana bayan Allah na gari ba wai duniya bace ba hammunsu ba. Kullum abinda suke hanga shi shine ya za a yi su samu abinda yake gun Ubangiji, ya za a yi su hada kawo nan al'umma ta musulunci a yi tahiyya daya diddan a wani lahiya. To nan malam ya kawo mana wata hikaya wadda ko wani abu wanda ya faru didda gaskiya isnadin abinda aka samu isnadi ne wanda yake mai rauni. Kasancewar can baya mun yi bayani akan abin da yake tsakanin Abu Zar al-Ghifari da Uthman, babu komai illa lahiya, illa aminci, illa yarda juna. An yi ta cece kuce akan abin da Uthman ya yi wa Abu Zar al-Ghifari, ya mai kaza, ya mai kaza, ya mai kaza, ya hutar da shi daga garin Madina. Duka mala ya kawo mana da kwai asar wanda muka karanta, wanda shi Abu Zar al-Ghifari Uthman ya tura a kirawo shi, da aka kawo shi yace da Allah ka yi hakuri ka zamna tare da mu ka makwabtace mu a cikin garin Madina saboda shawarwari, saboda karantar da al'umma, saboda fatawa. Yace a shi abinda ya himi ya koma gehe ya sa ido ya ringa kallo, shi ya hibirge shi kuma shi yake so. Wannan abinda ya kawo babu wani tsankaninsu sahabbai illa alkhairi tsankaninsu. Babu wani abu na daga dagina ko wata mushakasa ko kuma na daga adawa tsakaninsu da juna illa alkhairi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka ya musu ko Ubangiji ma yanzu a ce ya wanke su, yake ce musu radiyallahu anhum wa radwan. Kuma innan duka wanda muke karantawa akan su aglabiyan su banda wanda suka riga yi mutuwa lokacin da aka zo bai'atul aqab, afwan, lokacin da aka zo bai'atul ridwan, dukkan su wa'annan suna ɗaya daga cikin wa'inda Ubangiji ya dora hannu, ya dora hannun shi akan hannayen su. Shine lokacin da suka huto aka ce a Usmani ya tafi, Usmani bai dawo ba, aka ce an ja ku ba shigan Makka za a yi da yaki ba, ana kai kawo. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe hannun shi yace suwa za su yi min mubaya'a. Abubakar ya dora hannun shi, manya-manyan sahabbai suka dora kai, duk wanda yake nan yazo yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a. Shine Ubangiji yake bayyana man laqad radiyallahu alil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Afwan. Malam sai kawo mana wani asar daga yake cewa anil awwam bin haushab qala haddathani rajulun an shaykhayn min bani sa'laba قال نزلنا الربزة فمر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذناه بأن نتسل فأذن لنا واستأنس بنا وانا أسر عندك العوام بن حوشر يكتي وحدثني رجل wani mutum ya bani labari mun zanta da wani ya bani labari an shaykhaini min bani sa'laba daga wa'ansu latijai ɗan kabilar banu sa'laba shi kuma idan muka samu a hanyoyi na daukan hadisi shin hadisi yana iya kasancewa ingantacce ko kuma bayan haka idan aka samu wani daga cikin isnadin wa'ansu mutane ko wani mutum wanda ba a san shi ba wannan hadisin hukuncin da'ifi ake mai kinan kisa ko hikaya ko abin da ya faru tsankanin Abu Dharr al-Ghifari da waɗannan mutanen wanda za su zo mai abu ne wanda yake da'ifi shi dalilin kasancewa ya ce daga wa'ansu mutane guda biyu wanda ba a san ba ko su wani ne ba yake cewa wa'ansu mutane daga kabilar Bani Sa'laba wa'ansu mutane daga kabilar Bani Sa'laba yake cewa qala suke ce mana nazalna ar-rabza mun sabuka zuwa garin da Abu Dharr al-Ghifari ya zauna a cikin shi shine ake kiran shi da Rabza yake cewa da muka sabka wannan garin ko wannan kauyen ko wannan dajin wanda ake kiran shi Rabza inda Abu Dharr al-Ghifari yake rayuwa yake cewa fa marrabina sheikhun sai wani lattijo sai yaho yake cewa famarrabina rajul famarrabina sheikhun muna wannan dajin wanda ake ce mai Rabza sai ga wani latijan nan yazo ya huce ta gaban mu wannan latijan ya kamunnin shi yake yake cewa ash'asa abyadur ra's wal lihya wannan latijan yayi hurtutu irin alama ta mai tahiya yake cewa baya da haka abyadur ra's kan shi yayi hari wal lihya kuma gemun shi yayi hari wannan me yake nunawa latije ne wanda shekaru sun ja a tare da shi ai haka ubangiji yake bayyana mana awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhira da zara an ce shekaru sun kai shekaru to me galgadiwa lalle da kai wata tahiya wanda take jiranka zaka koma zuwa ga ubangijinka a lokacin nan zata soma wannan mice ce me galgadi malumai suka ce wannan hurhurar da take hutawa a kai hurhurar da take hutawa a kan gemu yake cewa wannan ita ce me galgadi ita take galgadar bawa lalle ba da kai wani abu wanda yake jiranka abin da ya wuce ya riga ya wuce to kai kokari ka bar abin da ya wuce kai tana kai tanadi saboda gobanka shi ne yake cewa wannan mutumin latija ne ga tsuwa ya tattare da shi kan shohari gemun shohari faqalu sai suke cewa haza min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ganin da suka mihe suka ce wannan yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fadala a wannan lokacin tabi'ai wanda suka zo bayan su wanda ba su ga manzon Allah ba suka ga sahabbai suna girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makuratin girmamawa kasancewar sun gabace su wurin shiga musulunci sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi su ilimi sun yi su sanin ina shari'a ta sa gaba wannan dalilin shi suke sadda musu diddan su dauki ilimi daga gunsu kuma mutane ne wanda da yawa daga cikin su aka musu albishir da gidan aljanna yake cewa sai muka ce lalle wannan yana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kasancewar haka fasta'azannahu sai muka nema ya mana izini bi annaksil mu zauna a wurin shi dan mu wanka sun fito daga bulaguro za su wuce ta wannan dajin wanda ake kiran shi ar-rabza yake cewa fa'adina lana sai ya mana izinin ku zo ku zauna ku yi bukatunku iya sarranku yake ce wasta'nasa bina kuma sai saje tare da mu ya cudanya tare da mu aka zauna aka yi hira yake cewa fa bainama nahnu kadhalika bayan mun kasance tare da shi muna zauna an cudanyu an saje ana hira ana zulaya yake cewa iz atahu nafrun min ahli iraq sai wa'ansu jama'a wata tawaga daga garin iraq sai ta zo za ta huce sai ta zo zuwa ga wannan bawan Allah Abu Dharr al-Ghifari idan an ce annafar a harshen larabci shine mutun daga 3 zuwa 10 wayannan mutanen suka zo za su wuce suka tsaya a wurin shi sai suke cewa yake cewa hasibtuhu qala
ina zaton Abu Zar ibn al-Ghifari yace mana ahlul Kufa wayannan mutanen mutanen garin Kufa ne ai kuma Kufa a tarihi mun sani Kufa gari ne wanda fitintunu suke hutawa daga nan lokacin da aka kashe Usman aka yi wa Ali ibn Abi Talib mubaya'a na ya kasance Amirul Mu'minin a cikin garin Madina ya tattare daula ko headquarter ko capital ta daula ta musulunci daga garin Madina ya maida ta garin Kufa amma dai wannan labarin da ake bada lokacin da Usman yana raye ne a duniya yake cewa wa'ansu mutane daga garin Kufa sai suka zo mana da suka zo faqalu sai suke cewa ya Abazar ya kai Abazar fa'ala bika hadha ar-rajul wa fa'ala lalle wancan mutumin suna nihinwa Usman ibn Affan yayi kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza daga karshe gashirin ya hutar da kai daga garin Madina ya kawo ka daji ba kowa kana rayuwa daga kai sai iyallanka yake suke cewa abinda muke so fa hal anta nasibul laka ra'atan fanukammiluka birijalin ma shi'ita yake cewa suke cewa mi wannan mutanen da suka zo suke cewa abinda muke so in kana da niyya mu dora maka tuta ya kasance wannan alama ce taka tutar kace kuma mu cike bayan ka da dukkan adadin mazajen da kake so wanda za su yi yaki a bayan ka ka tafi ka hutar da shi daga garin Madina ko kuma ka tafi ka yaki Usman ibn Affan abinda suke faɗi me kenan kuma mun sani daga can hatta da bulbudin Khawarijawa daga can suka fara zawwa garin Kufa kenan menene fitina ake so a tayar Abu Zar ibn al-Ghifari ya kasance ya zo ya kulle tutar shi ma yayin rundunar shi ya tafi diddan ya hadu dawa da Usman ibn Affan a yaki daular ta musulunci yake cewa faqala Abu Zar ibn al-Ghifari sai yake ce musu ya ahlul islam ya ku ma'abuta musulunci ɗan uwa na musulunci la ta'ridu alayya zakum kadda ku sake bujiro mini irin wannan abin da kuka bujiro mini shi a yanzu baya da haka wala tazullu sultan kadda ku taba kaskantar da mai jagora wanda yake jagorantar ku kinan sarkin ku fa innahu man azalla sultan yake cewa domin lalle duk wanda ya kaskantar da sarkin shi ko wanda yake jagorantar shi yake cewa falato batala ba shi da wata tuba a gun ubangiji wallahi yake cewa na rantse da Allah law salabani ala atwali khashabatin aw jabalin da Usman ibn Affan zai kahe ni ko ya kafa ni jikin wata icce ko jikin wani katako wanda yake yahi kowane katako tsaho ko kuma ya tsire ni a jikin dutse wanda dutsen yahi kowanne tsaho yake cewa wallahi la sami'tu da na saurara abin da yake faɗa kuma na mai biyayya wa sabartu kuma na haƙura akan irin abubuwan da za ya yi mini ko da ba a mini adalci ba yake cewa wa ra'aitu anna dhalika khairul li kuma ina ganin hakan shine mafi alkhairi a gare ni ga wannan nasiha da yake yi musu ko da an zalunce shi Usman ibn Affan ya zo ya tsire shi a jikin katakon da yayi kowane katako ko iccen da yayi kowane icce tsaho ko kuma dutsen da yayi kowane dutse tsaho yace wallahi tallahi idan ya hudi mini sai na mai biyayya zan saurare shi in yi mai biyayya kuma zan hakura akan dukkan wani abu wanda zai yi mini saboda wannan abin shine mafi alkhairi a gare ni shi sanya malumai suke da wata mas'ala wadda hatta a cikin siyasar shar'iyya siyasa ta shari'a wadda malumai suke kawowa sun yi wallafe-wallafe akan hukuncin huta ga jagora ko sarki wanda madama sarkin nan bai huta ba daga addinin musulunci ba suke cewa haramun ne qat'an ga wani yayi huto na huto ko ya huto ya dauki makami akan wani wanda yake jagoranci a wanda yake jagorantar shi madama wannan mutum buku tabbatar ba da ya bar addinin musulunci ba a matsayin ku na daula ta musulunci ko a matsayin ku na musulmai yana jagorantar ku abin da yayi yake cewa koda zai kasance yana musguna muku yana zalunta ku yake cewa aula ku hakura ku bar shi ko ku huta da shi ko kuma Allah ya hutar da ku da shi ko ya huta da ku kenan ya kashe ku ku huta ya huta da ku ko kuma Allah ya huta ya hutar da ku ya hutar da ku akan shi shine suka kawo hadisin Ubada bin Samit wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi Ubada bin Samit yake cewa wata rana manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kiraye mu yace ku yi mini mubaya'a yace muka mai mubaya'a yake cewa a cike yake cewa an baya'ana ala sab'i wa ta'a alle ku yi mubaya'a akan kunji kuma za ku yi biyayya duk abin da aka wadi muku za ku ji za ku yi biyayya fi man shadina wa makrahina sawa'un muna cikin yalwa ko kuma muna cikin kumci za mu yi maka biyayya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah nunazi al'amara ahlahu wa inda ubangiji ya riga ya dora su kasance jagorori a gare ku kada ku yi jayayya akan abin da ubangiji ya musu wannan jagorancin da ya ba su kada ku yi hutu na hutu tare su yake cewa illa an taraw kufran bawahan indakum fihi burhanun sai dai idan kuka gani wa'annan mutanen sun koma sun zamanto kahure tantagar yin kahure a matsayin ku na musulmai kuma zuwa wa'annan kahuran su suke jagoranta ku yake cewa to a wannan halin wajibi ne a gare ku hutu na hutu a gare su koda ya kai za ku yake su ku kwace mulkin amma dai a halin da aka ga ya danganu zuwa ga kahurai ko kuma kahurai suke jibinta al'amarin shi sai abinda suka faɗi me yake yi a tahiyar a gudanar da mulkin shi yake cewa a haka ma bai kamata ba ku huto ko ku yi huto na huto da shi ba bai kamata ba ku dauki makamai ku huto zuwa ga wannan sarkin naku ba ko wannan jagoran naku ba idan muka koma hatta da Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo wata mas'ala ya kawo wannan mas'alar yake cewa idan muka dauki mazhabin ahlul hadisa shine haramcin mutawwa akan sarki ko jagora wanda koda ya kasance jagoran azzalimi ne kuma ana ganin zaluncin shi yake cewa aula ayi hakuri akan zaluncin shi ayi ta roƙon Allah Allah muku magane shi haka idan a cikin minhajus sunna annabawiyya shi ma ya kawo yake cewa haramun ne mutum yayi yaki yayi huto na huto ga wanda yake jagora a gare shi madama dai kahurcin shi bai bayyana ba koda ya kasance yana kofire da kahurai to bai kamata ba a yi huto na huto da shi matukar kahurcin shi bai bayyana ba da yawa daga cikin malamai suka ce illar da za a ce yana da alaka ko kahurai suna jibinta al'amarin shi suka ce dalilin da ya sanya ba a yake shi ba saboda babu wani dalili tantagariya wanda yake tabbatarwa wani kahuri ne shiko mas'ala ta kahurtar da wani a cikin addinin musulunci mas'ala ce wadda take mai hadarin gaske haramun ne wani ya furta kalmar kahurci game da wani wanda yake musulmi wanda ka sani koda ka san baya sallah koda ka san a yana da bulshe ko ka san yana da alaka da kahurai ko ka san yana aikata wa'azi manya-manyan laihika haramun ne a gare ka sannafa shi daga cikin kahurai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka kautar idan ka furta kalmar kahurci game da dan uwanka to zata tahi ta nema ta hawo kanshi idan ta gani bata tantance bata hawo kanshi ba to zata dawo kanka haka ka ce ma wani kahuri yana ɗaya daga cikin abu mafi munin kalmomi wanda muke furtawa wani zaka ga ganganci kurum ya kalli wani dan shi a yayi kaza yayi kaza yana dangantuwa ko yana siffantuwa da abubuwa umurni da wannan umurce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yana sakaki akan su sai ce anya ko wani muna shakka imanin shi anya ko ba kahuri bane ba ko kuma a kawo wata masala kurum ka ce kahuri ne dan mutane kuma wannan duka abu ne wanda bai kamata ba yana ɗaya daga cikin mazhabin ahlus sunna wal jama'a shine rishin kahurtar da wani wanda yake mai babban laifi duk abin da wannan zai yi idan zaka iya ka neman mai shari'a a gun ubangiji ka neman mai idan baka iya ka kawar da kanka ka ba kanka lafiya amma dai zaka gani ana ganganci wurin kahurtar da wani shine nan yake bayyanawa dalilin da ya sanya koda ya hada kai da kahurai koda kahurai suke jibinta al'amarin shi baka da wani dalili wanda yake karara wanda yake nunawa wani kahuri ne to madama dai aka samu dalili wanda yake tabbatarwa wani kahuri ne to a wannan halin wajibi ne a yi hutowa game da wannan sarki wanda yake jagoranta al'umma ta musulmai wallahu ta'ala alam yake cewa wa haka za yajibu ala da'iya yake cewa haka ya kasance ko haka ya wajabta akan duk wani mai kira zuwa ga tafarki na gaskiya tafarki siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wal arda sirati na wannan addinin namu na musulunci yake cewa an yakuna fadina lil mu'amarat allati tuhaku min hawlihi ya kasance wayayye ya kasance mai hankali ya kasance mutum mai tunani mai hangen nesa akan dukkan wata kitimurmurya wanda take kewayayyeniya akan al'umma ta musulmi ana ganin shi jagora ne, mutum ne wanda yana iya faɗa aji, wanda da Abu Zar al-Ghifari a wannan halin da zai ce ya huto, da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun bi shi, da yawa daga cikin tabi'ai sai sun bi shi. Dalilin me? Dalilin girman shi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu leka mu ga abin da ya waka na tsayan kana Ali bin Abi Talib da shi da Muawiya bin Abi Sufyan, akai bangaren wa'ansu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin jagorancin Ali bin Abi Talib, akai wa'ansu ma kalkashin jagorancin Muawiya bin Abi Sufyan, kuma aka zo aka hadu aka yaki juna. Dukkan su sahabban manzon Allah ne, kuma kowanne yana faɗa a shi. Shi sanya Talha, kamar karanta a can baya, lokacin da Allah ya wanke zuciyar shi, ya tuno da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi mai, sai ya koma gehe ya kirayo ansu daga cikin sahabbai, ya kirayo ansu daga cikin tabi'ai, sai gashi nan sama da 4000 sun bar runduna ta wanda za a zo a yi yaki, sun koma bayan Talha, ya ja su sai koma gida tare da su. A gani wancan bangaren su Muawiya, ga su Aisha, ga su waye, ga su waye, manyan sahabban manzo Allah, wanda duk wanda ya kiraya zaka ga dubunnai sun zo sun tsaya a bayan shi. Shi sanya irin wannan abubuwan kowanne idan ya zo ya kamata a tsaya a sanya hankali, amma dai wannan yakin da aka yi na sahabban manzo Allah tsankanin su, ma'arakatu Siffin da ma'arakatul Jamal, dukkan su kowanne yana da lada daga cikin su. Shi sanya duk wani wanda yake da wata gurbatacce aqida sai yazo ya ringa maka bayani, ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaki junan su, ai sun yaki junan su ne kalkashin ijtihadi, ijtihadin kuma da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, wanda ya dace akai ijtihadin shi yana da lada biyu, wanda ya kuskure yana da lada daya. Mu na game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine neman musu yarda, kuma haka aka umarce mu, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. wannan wajibi ne akan mu wa'inda muka zo bayan wa'innan mutane nagari adilai, mu kasance kullun idan an kiraye su mu neman musu yarda ubangiji. haka akai ittifaqi daga harkon zamani na daga sadrul islam har zuwa wannan zamanin, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adilai ne, kuma ba wani duk wanda ya ji yana tantama akan shakka adalcin su to ya koma ya waiwayi imanin shi, kuma duk wanda zai ji yana neman ya soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi manzon Allah yake so ya soka. haka manzon Allah ya bayyana mana yake cewa duk wanda ya so su albarkacin soyayya ta ya so su, kuma duk wanda ya ki su albarkacin tanqiyayya ta ya ki su. Allah ƙara musu yarda. yake cewa wa an yakuna hakiman fi tasarrufatihi, ya kasance mutum ne mai hikima akan dukkan tasarrufin da zai yi tsankanin wani mutumin banza ya zo ya bada shawarar banza, ko mutumin kirki ya zo ya bada shawara a yi kaza, to abinda kai hikima a wurin ba su amsa, kai hikima wurin magance abinda suka zo da shi. yake cewa wa an ya'lam anna hunaka man yatarabbasu bi ummatihi ad-dawa'ir, kuma ya sani shi wannan mai tunani mai hankali mai kira zuwa ga Allah, lalle da kai wa'ansu baragurbi a cikin al'umman manzon Allah, wanda kullun nema suke yi su goga wa al'umman manzon Allah kashin kashi, nema suke su lalata wannan tahiyya wanda ake yi mai kyau, nema suke yi su gani sun hutar da mutane daga hanya mai kyau. wannan sune shedannan mutane. yake cewa wa Aisha Abu Zarr radiyallahu anhu azifan anid dunya, Abu Zarr al-Ghifari ya rayu tsawon wannan lokacin a rayuwar shi ta duniya yana mai kawar da kanshi akan duniya, ba ruwan shi da wani he an ci mai kyau, he an ji dadin rayuwa, he an yi kaza sai an yi kaza, duk wani abu wanda ba zai sanya ba ya samu labani ko ya sanya ya samu lahira shi, to kawar da shi yake yi, mai da shi bayan shi yake yi. ai can baya karanta mana yake cewa cikin nasihar da yake yi ko da dukiya, yake cewa ka raba ta kashi biyu, ɗaya ka amfanar da iyallanka, ka amfanar da kanka, ɗaya kuma ka amfanar da lahirarka. yake cewa lokacin ka lokutan ka kwa ka raba shi biyu, ɗaya ka sanya shi wurin neman halaka ɗinka, yake cewa ɗayan kuma ka sanya shi wurin neman lahirarka. kinan mutum ne wanda ya kawar da kanshi akan dukkan wani abu wanda zai shagaltar da shi akan samun lahirar shi na daga duniya. yake cewa karihal li jami'il mali, yana mai kyamata ya hada dukiya. ai can baya mun karanta Usman ya ce bari mu hada maka kyautar da zaka tashi tare da ita, ka yi ni tare da ita, kyauta wadda idan mun maka hakka mutu kana cinta. yake cewa baya bukata, yake cewa yana dan bukabin da in kananan dabbobin shi da wannan yan raƙon man shi wanda zai tazunono ya hawo ya biya bukatun shi yace sun ishe shi yake cewa kenan mutum ne wanda yana kyamatar ya hada dukiya waqti dazihi kuma ya taskance wannan dukiya wannan kuma shine rayuwar mu ya za a yi mu hada ta idan mun hada ya za a yi mu taskance ta yanda kullun idan muka kalle ta muna kyauta zatan ba ta kare ba shi kuma can baya mun karanta hadisin da muka karanta na Abdullah ibn Abbas ne wanda yake bayyana mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dan adam laukana libni adam wajiyan min malin da dan adam ya kasance yana da kwari guda biyu na daga dukiya yake cewa labtaga salisan yadda ya gurace ya samu na uku yake cewa ba abinda zai cika gurin dan adam yace in ba kasa ba yake cewa amma dai bawa yayi kokari ya tuba Allah ya gafarta mai zunuban shi Allah gafarta mana yake cewa wazalla bizbir rabza hatta wafathu almaniya wannan bawan Allah bai gushe ba a wannan dan falfaji a cikin daji wani dan yanki wanda ake ce mai rabza har zuwa lokacin da mutuwa ta cimbe yake cewa liyalhaqa birrakbil abrar dan abu zarrin gifari ya hadu da abun hawa na mahaya na gari wanda suka rigaye shi su waye ɗan uwan shi sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sanya mu haɗu tare da su sai malai ya ci gaba da cewa zikru wafatihi radiyallahu anhu ambatan mutuwar shi yarda Allah shi tabbata a gare shi haka kamar yanda malam ya saba idan ya kwaso abubuwa wanda za su amfane mu a rayuwa na daga rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ayi kunkuru suka dan bariya karshen tuk shine mutuwa to kowanne malam sai ya bayyana maka a wani hali ya mutu wata irin mutuwa yayi irin wannan mutuwar ya kamata kai ma ka gurata kai irin wannan mutuwar ko kuma bai kamata ba mutuwa ce wadda insha Allah kowanne wanda muka karanta ana kyauta ta mai zato lalle ya shiga da kafar dama in ji Bahaushe yake cewa an ummi zar aka rawaito wannan hadisin daga gunta hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi Shu'aib al-Arnaud ya inganta hadisi yace hadisi ne mai kyau Ummi Zar take cewa lamma hadara Abu Zar lokacin da mutuwa ta zo wa Abu Zar al-Ghifari yake cewa take cewa bakaitu sai dai kuka wai ba dan zarrabu da musuyi da ba ba dan zarrabu da ma'ahin ɗayana ba yake cewa take cewa ina kukan nan kala sai Abu Zar sai yake cewa mayu bikeki me yake sanya ki kuka ya ummi zar fa qultu sai nake cewa mali la abki wa anta tamutu bi fanatin min al-ard wa la yudani li bi na'shik yake cewa ummi zar take cewa taya bana yi kuka ba ya abazar ga kanin tamutu bi fanatin zaka mutu a jeji na daga kasa wani yanki wanda babu kowa idan an ce jeji wurin da ba wani wanda yake zirga a wurin shine wannan wurin wanda ake kiran shi da Arrabza wala yadanu li binashik babu wani wanda zai zo ya taimaka mana da makara diddan a gyara ka abin ne ka daga ni sai kai sai yan diyanka guda biyu su kuma wa'annan ba wani wanda ya isa yi maka wannan abu kaga kukanta ga su a daji ba wani wanda zai fa qala وليس معنى ثوب يسعك كفرا كنجي wata rayuwa kuma take cewa babu wani likkawani wanda zai yalwace ka a maka likkawani abin ne ka da shi wanda su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowanne daga cikin mu za a tambaye shi Abu Zar ina ne makomashi ba wani wanda zai tantantama ko ya tsaya jinkirin ba da amsa daidai da sagon guda yace a dan mutane kowa za ya ci dan aljanna ne amma dai ka gani take cewa gashi nan zaman da muke ba wani wanda zai zo ya maka jana'iza zai taimaka mana da makara a zo a wanke ka a maka a wanke ka abin ne ka baya da haka abin da gare ka na daga likkawani ba ya ishe ka ba a maka likkawani duka ba can mun karanta Abdurrahman bin Auf an kawo mai bude baki an kawo mai nau'ika na daga abinci zai bude baki sai ya tuno da wani abu sai ce sun tahiyakin hoto an kashe Musa bin Umayr an rasa abin da za a mai alkawari da shi sai rigar da take cikin shi. Yace idan an liƙe ka ƙahuwan sai su bude, idan aka liƙe ƙahuwan kan sai ya bude. Yake cewa haka aka zo babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangantaka ta jini bayan dangantaka ta musulunci Hamza dan Abu Muttalib. Yake cewa sai gashi nan an kawo shi a mace an nema a mai alkawari an rasa abin da za a mai alkawari da shi, shi ma sai riga shi idan an ci har rike kan kawa sai ta bude, idan an liƙe kawa kai sai ya bude. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a musulun abu a sanya su abin da su da wannan rigar ta su a cikin jinin su. Yake cewa sai gashi nan mu yanzu Allah ya hasko mana duniya, gashi nan abinci kala kala an kawo mun in yi bude baki da su. Yake cewa ina tsoron Ubangiji ya gaggauta mana abinda ne aka mun tanadi a gidan aljanna aka bani shi in mura a wannan rayuwar ta duniya dan gobe banda da rabo. Da haka ya hoshe da kuka yana kuka yana kuka abinda bai ci ba kenan ba. Wannan imani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma dai kuma wadatar da nasiba ka nan duniya. Kada ka manta rabanka a rayuwarka ta nan duniya. Insha Allah Ubangiji ai ya mana tanadi. Muna da duniya kuma insha Allah muna da gobe kiyama. Shine ai yake cewa mafi kyawun mutane masu hankali wanda suka san abin da suke, wanda Ubangiji ya ba su baiwa a rayuwarsu, shine lokacin da suke addu'a za su ringa cewa ba za hada balahira ba kadai ba ko su hada duniya kadai ba, sai su hada su dukkan su biyun. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Yace daga cikin su da kai ba su cewa Allah ka ba mu duniya kyakkyawa ka yalwata mana dukkan wahalhalu dai abinda zai tada mana hankali abinda zai hana mu sukuni ko abinda za mu gani muna so mu gaza mallakar shi. Yake cewa Ubangiji ka ba mu shi kuma haka gobe kiyaman ka ba mu kyakkyawa a gobe kiyama shine ka sanya mu gidan aljanna aljannan ma firdausi kuma Ubangiji ka tseratar da mu daga azaba ta wuta. Yake cewa ulaika lahum nasibun mimma kasab, wayannan sune suke samun rabo na daga abin da ake ba su, na daga abin da suka samu sune masu rabo na daga abin da suka samu. Haka Ubangiji yake datarwa, wallahi ko da addu'a in kaga kana yi wannan date ne na Ubangiji. Da yawa wani bai iya daga hannun ya ce Ubangiji ya bashi, wani bai da lokacin da zai daga hannu ya sa ya ce Ubangiji ka datar da ni, bai da lokacin da zai ce Ubangiji ka mini, Ubangiji na meka kokon barata Ubangiji ka mini. Allah datar da mu. Sai yake cewa walalaka kuma bakka da kaza bakka da kaza bakka da kaza take zana mi abubuwa daban-daban. Wannan sha'anin mata kenan, ta zana mi ba likawani ba mutane ba kaza ba kaza ba kaza. Faqala, sai yake cewa la tabki, yake ummi zan kada ki kuka. Ai mu abinda muke fuskanta ila rafiqil a'la, zuwa wancan inda aka wa inda aka wa annabawa da mutane na gari alkawari, mu ma wancan ku muke hanga mi abin kuka. Yake cewa wa abshir, kuma ki albashir, fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, lalle ni naji manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la yamutu baina imra'aini muslimaini, babu wani wa'ansu yara wanda ko babu wani wanda zai mutu tsakankanin ma'aurata guda biyu wanda suke musulmai, mijin musulmi matan musulmai, waladani aw salasin, diya guda biyu ko diya guda uku, fayasbirani, sai su yi haƙuri akan wannan jarrabawar da Ubangiji ya jarrabe su da ita, wayahtasibani, kuma su nemi ladan abun Ubangiji, fayarayanin nari abadan, kuma su ga wutar jahannama har abada. Wannan alƙawari ne na Ubangiji, diya biyu Allah ya amshe maka, sai ka haƙura ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ka haƙura a wannan lokacin da wannan musibar ta same ka, ka maida wa Allah al'amarin, akai daya akai biyu, to wallahi tallahi wutar jahannama baka shige ta. Wannan yaran suna nan a wani tudu tare da annabi Ibrahim, suna nan za su gangaro ranar tashin kiyama su ce wannan babana ne a bani ceton shi. Ubangiji ya mana tanadi. Haka idan muka koma da kwai hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min muslimin yamutu lahu salasun lam yablughu al-hayz, yake cewa babu wani mutum musulmi wanda diyan shi guda uku za su mutu, wannan diyan nashi guda uku ba su kai matsayin balaga ba. Kiran daga ina? Daga lokacin da ya zamanto mutum a cikin cikin ma'ayyashi zuwa lokacin da zai kai ba zuwa lokacin kamun ya kai balaga yake cewa illa adkhalahul janna bi fadli rahmatihi iyyahum face ubangiji ya sanya shi gidan aljanna da fadalan rahama wannan yar da fadalan jinjinkan ubangiji akan wannan uban nasu wannan ubangiji zai musu ubangiji zai sanya shi gidan aljanna haka da kai hadisin da shi ma Abu Huraira ya hutar da shi irin wannan hadisin shi ma yake bayyanawa babu wani mutum wanda ɗaya daga cikin ɗiyan shi ko iya biyu iya uku za su mutu daga cikin yaren shi ubangiji ya sanya shi wutar jahannama haka da kai hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yake bamu labari shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da shi Abu Sa'id al-Khudri yake cewa wata mata mai ƙarfin gwiwa jajirtatta ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza sun tafi hudar duk ilimin da Allah ya riga ya baka da haka manzon Allah mu ma dan wanda yi mana wata rana wannan ka zo ka karantar da mu daga cikin abin da ubangiji ya sanar da kai na daga ilimi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ware musu wata rana akan zayarin ga zawwa inda suke kinan mata su tattaru su zo zayarin ga karantar da su daga cikin abin da ubangijin shi karantar da shi wannan matar sai take cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya musu wa'azi ya karantar da su hadisai abin da yake fassara alqur'ani daga bakin shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan take cewa bayan ya kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min kunna min imra'atin taqaddama thalathun min alwaladi illa kanu laha ijaban min an-nar yake cewa babu wata mace daga cikin ku wanda iya guda uku za su gabace ta gidan gaskiya kenan za su rigaye ta mutuwa face wannan yaran sun kasance mata shamaki daga shiga wutar jahannama kai tsaye wata mata sai ta tashi take cewa ko da biyu manzon Allah takan yi ita ta rasa biyu sai take cewa ko da biyu manzon Allah ya ce ko da biyu ka gani wannan rubuma Abu Sa'id Abu Zarr al-Ghifari yana da diya biyu wanda Allah ya amsharar su ko kuma diya uku wanda Allah ya amsharar su tunda nan yana bayani yake cewa la ya mutu bayna ra'aini muslimaini waladani aw waladani aw salasin diya biyu ko diya uku face wannan mutumin ya kasance ya samu shiga gidan aljanna wannan diyan sun kasance sakamakon hakuri da yayi sakamakon neman ladan wannan abin da ya rasa a gun ubangiji na daga wannan musibar da ta same shi face ubangiji ya sanya wannan yaran sun kasance hijabi tsankanin shi shiga wutar jahannama Allah da tar da mu wanda suka rasa muna fatan Allah sa su cece shi a gobe kiyama kuma muna fatan Allah kada ya jarrabe mu a cikin iyallan mu abinda ba ma iya dauka ba wanda ma iya tahammuli ba sai ta ci gaba da cewa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle ni naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa shi wa Abu Zarr al-Ghifari la yaqulu li nafrin ana fihim yana fada ga wata tawaga ta mutum uku zuwa goma yana ce musu kuma ni wannan lokacin da manzo Allah yake wannan magana ni ina cikin wannan tawaga me manzon Allah yake cewa la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ard tabbas a cikin ku wa'annan mutane wa'anda nake ma magana kenan mun ce nafar daga mutum uku zuwa goma Abu Zarr al-Ghifari yana ɗaya daga cikin wa'annan mutane sai yake ce musu tabbas a cikin ku da kai wani mutum wanda zai mutu a cikin jejin daji al-falat shine jejin daji nan inda Abu Zarr al-Ghifari yazo ya zama shine rabza jejin daji wanda kurum kai dai zaka zo ihunka bi ake cewa ihunka banza yake cewa lalle a cikin ku da kai wanda zai mutu a cikin irin wannan jejin dajin yake cewa tashahaduhu aisabatu min almu'minin wa ansu in tsiraru daga cikin mummunai zasu zo zasu halarci jana'izar shi me yake nima kina yana da garanti ko ya mutu wallahi Allah sai ya kawo sai yake ce mata walaysa min ulaika an-nafar ahadun illa wa qad mata fi qaryatin aw jama'atin yake cewa wa'annan mutanen duka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana ni ina cikin su kowanne daga cikin su ya riga ya mutu kuma kowanne a cikin su ya mutu a cikin alƙarya shine gari wanda da kai mutane ko kuma ya kasance aw jama'atin ko kuma a cikin wata jama'a ba wa'ansu ɗan tsirarin jama'a ba yake cewa wa inni ana alladhi amutu bi falatin kuma lalle ni ne wanda zan mutu a cikin wannan jejin daji kenan me yake nunawa yake cewa wallahi kazabtu wallahi ma kazabtu wala kuz wala 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 kuzibtu yake cewa wallahi tallahi ni dai ban yi ƙarya ba ko ba ƙaryata abinda manzo Allah ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam tabbas ina baki albishir lalle sai an samu wanda zasu zo su halarta da izata amma dai wanda zasu halarta tsiraru ne ba masu yawa bane ba shine Aisha ba fa absir at-tariq sai abuzar da riwayar Imam Ahmad wanda aka inganta babu wannan karin fa absir at-tariq da haka ke kirda da hanya ki sanya ido akan hanya kiga masu zawwa gashi dai shi kuma rai yana hannun Allah mutuwa ta iso qalat ummi zar sai take cewa fa qultu sai nace anna wa qad zahaba al-hajj wa taqatta'at at-turuq sai take cewa taya za a samu ɗan tsirarin mutane alhalin mahajjata sun riga sun tayi haji ai da mun hanya ana biyo ta ne lokacin da masu haji suke hucewa kuma hanya ta riga ta yanki babu wani wanda yake gittawa ta wannan garin da ta wannan daji inda muke zaune ta riga ta hudda tsammani ɗan haji sun tayi ba mutane wanda suke bin hanya hanya ta riga ta yanki faqala sai yake ce mata unzuri ki daidi ba dai fa kuntu ashtaddu ila al-kasiba sai take cewa a lokacin da ya ba ni umarnin in tahi in ringa dibawa saboda umarni ne na miji game da iyallan shi yake cewa tayi take cewa na kasance ina yawaita zuwa wurin wani din na sabul al-kasiba shine taron kasa inda suke da kai wani tudu na kasa yake cewa na ina tsananta tahiya wannan wurin ina hangawa yake cewa fa aqumu alaihi sai in tsaya akan wannan tiri na kasa ko wannan tudu na kasa summa arji ilayhi fa umarridu idan na tayi na tsaya na hanga bin ga kowa ba sai in dawo in zamna in yi jiyya qalat he take cewa fa bainama ana kazalik yayin da na kasance a cikin wannan halin daga wannan tudun na rere zuwa wurin miji na Abu Zar in tahi in dawo in hanga in dawo wurin shi in koma in tahi in hanga yake cewa iz ana dirijalin ala rawahilhim ka annahum ruhum yace sai ga wa'ansu mazaje akan abin hawan su kinan da wakan su yace kai ka ce ar-ruhum ne ar-ruhum sune nau'i tawakkai wanda suke da kai wani jikin su kuma baki idan aka jera su gwanin kyau kinan menene take so tana so ne ta yi kinaya ga sunan wa'annan mahaya dokin sun jeri tsaf suna zawwa suna kirdadawa suna huskantawa zuwa gare ni kuma ina saman tudu na rere fa alahtu bihim yake cewa he ne ta musu alama su zo zuwa gare ni su cece ni fa asra'u ilayya kai tsihe suka gabato suka yi gaugawa zuwa gare ni wa wada'u as-sayyada fi nuhuriha he suka sanya tsumagiyoyin su wanda suke bugun dabbobin su a cikin gidajen su yastabiquna ilayya dan su yi gaugawa zuwa gare ni kinan me take nuna sun tashi tsaye an fara sukuwa daga wakai dan me dan su yi gaugawa zuwa gare ni su ba ni dauki fa qalu da suka iso zuwa gare ni sai suke cewa ya amatallah ya ke baiwa Allah malaki me ya same ki me kike bukata me kike yi a wannan dajin fa qultu sai yake cewa imru'un min almuslimina tukaffinunahu wani mutum ne daga cikin musulmai nake so dan Allah ku zo ku me likahoni ku zo ku me satara ya mutu gashi tun yana neman mutuwa rai hannun Allah qalu sai suke cewa wa man huwa waye wannan mutumin daga cikin musulmai qultu sai nake cewa Abu Zar sai nace musu ai Abu Zar ne al-Ghifari ne qalu sai suka ce sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ai wannan sahabi ne na manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi qultu sai suka he ummu zar ta yake cewa na'am kware ku sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat he take cewa fafaduhu bi abaihim wa ummahatihim sai suka fansar da Abu Zar da iyayensu da uwayensu da iyayensu ma'ahinsu da ma'ahiyarsu me ya fansa kace fidaka abi wa ummi ya Abu Zar ne na fansar da ma'ahina da ma'ahiyata akan ka ya kai Abu Zar kinan wa'annan mutanen da suka zo dukkansu sai suka fansar da ma'ahinsu da ma'ahiyarsu akan Abu Zar bin Ghifari da wani abu da zai zo ya samu Abu Zar bin Ghifari to sai hin gwammacewa ya taba ma'aiwansu kamun ya taba Abu Zar bin Ghifari dalilin me ya sanya dalilin daraja da manqaba da fadala ta Abu Zar bin Ghifari wa asra'u ilayhi umm zar take cewa sai suka gaggauta zuwa gare shi hatta dakhalu alayhi har sai da suka shigo zuwa gare shi fa sallamu alayhi sai suka min sallama farahiba bihim suka yi mun sai musu barka da isawwa summa kassaluhu sai suka wanke Abu Zar al-Ghifari bayan ya mutu wa kaffanuhu suka yi mai likhani wa sallu alayhi kuma suka yi mai sallah wa dafanuhu kuma suka binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ko bai gaskiya ba abin da ya bayo matar shi labari yayi gaskiya ko bai gaskiya ba wakila a wata riwaya sai ake cewa kana fihim ibnu mas'ud a cikin wayannan tawaga ta mahaya dokin nan da suka zo da kai abdullahi ibn mas'ud a cikin su dai daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ibn kasir sai yake cewa yasifu wafati abi zarr a cikin bidaya wa nihaya yana wasafa mana mutuwa abdullahi a mutuwa abi zarr al-ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa summa nazala bir rabda abu zarr al-ghifari sai ya sabka a wani daji ko a wani gari ko a wani kauye wanda ba kowa in ba shi kadai ba aula mu ce wani daji shine wanda ake kiran shi da ar-rabza fa aqama biha sai ya zamana a wannan garin hatta mata har sai da ya mutu fi zilhijja min hadhihi sana a cikin zilhijja a cikin wannan shekara ta 32 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan tsankanin shi da mutuwa Usman shekara 3 Usman ya muta shekara ta 35 da hijira daga Makka zuwa Madina yake cewa walaysa indahu siwa imra'atihi wa auladihi babu kowa a tare da shi in ba matar shi ba da diyan shi fa bainama hum kadhalik yayin da suka kasance a cikin wannan halin cikin daji daga shi sai diyan shi la yaqdiruna ala dafnihi wa innan wanda suke tattare da shi diyan shi da matar shi ba sa iya binne shi iz qadima abdullahi bin mas'ud min al-iraq sai ga abdullahi bin mas'ud ya gabato daga garin iraq fi jama'atin min ashabihi a cikin wata tawaga na daga jama'ar shi fa hadaru mautahu sai suka halarci mutuwar shi wa awsahum kay yaf'alu bihi sai abu zarr al-ghifari ya musu wasiya idan za su binne shi su yi kaza da shi su yi kaza da shi su yi kaza da shi wakila a wata riwaya aka ce qadimu ba'da wafatihi sun gabato nan rabza na inda Abu Zarr al-Ghifari yake bayan Abu Zarr al-Ghifari ya riga ya rasu fa wallau ghaslahu wa dafnahu sai suka shibinci al'amarin binne shi da yi mai wanka ina wannan riwaya ce guda biyu wata riwaya ya mutu ya sun tarar da shi kamun ya mutu a gaban su ya mutu suka shaye mai ido suka yara shi suka binne shi a wata riwaya kuma ya mutu sannan bayan mutuwar shi suka jimkadan sai ga sanan sun yi so suka binne shi suka yi mai wanka suka mai likauni suka binne shi wa kana qad amara ahlihi an yadbahu lahum shatan min ganamihi daga cikin wasiyar da Abu Zarr al-Ghifari yayi shine yayi umarni da a yanka wata el akuya ko wata etimkiya idan aka ce a shat karamar dabba yayi umarni da a yanka ta daga cikin tarin dabbobin da gare shi li yakuluhu ba'da al-maut dan wa'innan wanda suka halarto mutuwar shi su ci wannan dabba bayan sun binne shi ai ya san bi matahiyi kuma rubama yana buƙata idan ya zama ya samu abin da zai ci kuma shi yana da yaqinin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi wa huwa sadiqul masduq mai gaskiya ne abin gaskatawa kenan da kai waɗanda za su zo waɗannan tsirarai idan sun zo koda na mutu ku yi musu yanka daga cikin dabba ta wannan ita ce ake kira da wasiya yake cewa wa qad arsala usman bin affan ila ahlihi bayan usman ya ji labarin lalle Abu Zarr al-Ghifari Allah ya mai cikawa a wannan dajin wanda ya maida shi musabki wannan wuri wanda ake kiran shi rabza yake cewa sai ya aika zuwa ga iyallan shi su zo su dawo garin Madina fa dammahum ma ahlihi Usman bin Affan sai ya hada iyallan Abu Zarr al-Ghifari da iyallan shi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su dukkan su gabaki daya wannan shine ƙarshen karatu na shakhsiyya ta 24 Abu Zarr al-Ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi kullu ina maimaitawa wai ba dan mu saurara ba mu ji wani yayi masakuntakawa ne yayi kazawa ne yayi kazawa ne yayi kaza ba dan shi ba muke karatun ba a'a muna karatu ne dan mu yi kwaikwayo da irin halayyar nasu ibn kasir yake cewa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahum yake cewa ku yi kamantacceniya da irin wannan mazajen koda ku kasance kwatankwacin su ba ka kamantu kaji an ce wani daga cikin shakhsiyyar da aka karanta yana da siffa kaza, wani yana da siffa kaza, wani ta maka tsauri, wani waccan kana iya ta kadan tarbo a can kai kamantacce ne da irin abin da suka yi ubangiji ya yabe su a cikin alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe su, ya yabi halayyar su, ka samu labari tabbataccen labari akan waɗannan mutanen aljanna ne. Shi kuma duka kewaye ne yadda ake yi, ya za a yi a wani a shiga gidan aljanna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Duk wanda ubangiji ya tsiratar da shi da wutar jahannama ya sanya shi gidan aljanna, to wannan mutumin shine ya samu rabo, iya rabo a rayuwar shi. وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز المبين وذلك الفوز الكبير. ubangiji sai da ya tada damu ne yace shiga gidan aljanna, ka samu ka tsirata ka shiga gidan aljanna, wannan shine rabo mabayyanin rabo. Idan ka shiga gidan aljanna aka daga maka matsayinka, wannan shine babban rabo, rabo wanda yake mai wadi. Idan ka shiga gidan aljanna kaga kai huska da ubangijinka, ya maka lamanin ba a hutar da kai ba, ba a maka kaza, ba yunwa, ba kishirwa, ba rashin lahiya, ba hutsari, ba bayan gari, ba wahalhalu irin na rayuwar duniya, ko ka tara sai ka sha wahala, aka maka lamanin haka, to wannan shine babban rabo, karshen rabo. Zalikal fawzul kabir, Allah datar da mu, yake cewa inna tashabbuha bil kirami falaun. Kaga kai kamantacceniya da mutane wanda suke masu daraja, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan shi ba rabo ne, ba kowa ubangiji yake datar da shi ba. Muna fatan Allah ya datar da mu da samun rabo a kamantacceniya da halayya irin nasu, kuma ubangiji ya kara mana soyayya su da kaunar su, ya kasance mu tashi tare da su, mu maƙwabtayya tare da su a cikin gidan aljanna. Wallahi ba wani abin da muke so sama da haka, kuma wallahi ubangiji ya mana alƙawari, almar'u ma amana ahabba yawmal qiyama, duk wanda ka so tsakaninka da Allah ka so shi, wallahi tallahi zaka tashi tare da shi a gobe kiyama. In waye, in fir'auni ne ya burge ka a rayuwar duniyar nan, ka shi ba wanda kake so ka mashi, wallahi tallahi ubangiji sai ya tada ka tare da shi a gobe kiyama. In Umar, in manzon Allah ka yi so a rayuwarka, wallahi ubangiji zai tada ka tare da shi a gobe kiyama. Allah ka kara mana soyayya su, Allah ka sanya mu kamantacceniya da irin abubuwa halayya na gari wanda suka aiwatar, ubangijin su ya yabe su, manzon su ya yabe su a cikin sunnar shi, ubangiji ya yabe su a cikin alqur'ani. Muna don ubangiji ya nesantar da mu da duk abin da zai hada mu da hushi na ubangijinmu, ya sanya aljanna ita ce makomanmu, ita ce makoman iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah gafarta mana, ya sanya duk lokacin da muka zame muka bar hanya, ubangiji ya mayar da mu kuma ya amshi tubanmu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته. اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ولا مريضا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته. فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا بالصالحات أعمالنا, إنك على كل شيء قدير. اللهم اقضي جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.